بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، أن ومسلمي ما سكلموا لسورا رموا أشكوا جدا وأن تلفزيون راديو نابون فيري mune muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yan uwa masu kallon mu da saurare, idan ba ku mance ba, duk wani ranar Juma'a, wato duk mako kenan ranar Juma'a, muna kasancewa tare da Sheikh Abdul Malik domin mu fa'idantu a cikin abin da ya shafi musalahat daban-daban. Malam yana tattauna mana. Yan uwa masu kallon mu da saurare, a yau muna daya, muna 10 ga watan Rajab shekara ta 1443, wanda ya daidai da 11 ga watan biyu shekara ta 2022. Yan uwa masu kallon mu da saurare, a satuttuka da suka gabata malam ya tattauna mana akan mustalah na at-ta'thir wa at-ta'assur. Muka zama daya, biyu, har zuwa biyar. A yau insha Allah muna cikin zama na shida. A wancan satin, idan ba abance ba, malam ya tattauna at-ta'thir wa at-ta'assur, wa bima'ana wa ma yata'allaqu min al-masadir wal wasa'il والأحداث. ويو بإذن الله تعالى مالا زي تشغبا أكون ونم موضوعي بإذن الله تعالى. أكرمك الله، بسم الله الله يجاب ورنج.
آمين الماجر المالمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يوم وما سكلم رسول الله متكفريات الأباري تي في بانفيري لكينا نيامي نيجر كينا منا مكوكيسوة الدين المسلنشي. Muna ƙara godiwa Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjinawa a gare shi da ya ba mu iko da dama muka haɗu da ku a wannan wuri mai albarka, tare da kuma salati da tsira ga manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bayan haka, kamar yadda Malam Sani ya gabatar dukkan ran Juma'a a cikin watanni guda bakwai da muke gabatar da karatu na shekara, muna zuwa anan in Allah ya ba mu iko da dama daga ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 10 don gabatar da nasiha ga kawunanmu. Muna cikin mawdu'at na al-mustalahat da muka fara. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya al-jannatu firdaus al-a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba daya. Kamar yadda Malam Sani yayi bayani, muna cikin mawdu'ina at-ta'thir wa at-ta'assur. Mun tattauna akan abubuwa daban-daban a satin da gabata. Mun tattauna akan at-ta'thir wa at-ta'assur wa alaqatuhu bil masadir wal wasa'il wal ahdaf. Mun tattauna akan an-ni'am, an gane ko, da kuma al-hiraf wal a'mal wal wadha'if al hukumiyya. A yau da iznin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tattauna akan wannan mawdu'i da iznin Allah subhanahu wa ta'ala,
da kuma at-ta'lim والتعلم
والتعلم دوك ina cikin al-wadha'if al-hukumiyya ko ba haka ba. Yau kuma da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zamu tattauna akan wannan mawdu'i akan ta fuska kusan guda ko biyar zance, in ha lokaci ya ba mu dama da izinin Allah. Na farko, zamu yi istidraki akan wadansu mas'aloli guda biyu da suke dan bukatar kanin bayani, an gane ko, abinda Bature yake kira na trapage. Na biyu kuma, zamu zo akan shi mawdu'in namu na at-ta'thir wa at-ta'assur wa alaqatuhu bil ahdaf wal masadir wal masail. sannan kuma da nukta guda biyu dake da alaka da su wato point b ko point an gane ko ta fuskar al-ahammiya da kuma huskar wato at-tartib lat-ta'kis nabi na uku wanda zamu tattauna akan shi at-ta'thir wat-ta'assur wa alaqatuhu bit-ta'lim wat-ta'allum amma nan wannan ana nufin karatu da karantarwa abin da shafi addinin musulunci al-ulum al-islamiyya kenan sai kuma at-ta'thir wat-ta'assur wa alaqatuhu bil-ulum bil-ulum al-islamiyya alaqar shi da ilimin mukka na musulunci al-qur'ani mai girma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiqhu da kuma lugha wanda ita ce hanya da kuma ka'idodin waɗannan ilmukan ulumul ala da ulumul naql da at-tatbiq sai kuma nukta ta ƙarshe ta biyar shine at-ta'thir wa at-ta'assur wa alaqatuhu bid-da'wati ila Allah ta'ala an gane ku wal mashari' al-islamiyya alaqa mawdu'i mun tasiri da tasirantuwa da alaqa ta da awazu ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ayyuka da ake gabatarwa na wato addinin musulunci to wannan shine nuqtoci guda biyar da izinin Allah muke son mu tattauna akan su in Allah subhanahu wataala ya bamu iko kuma ya bamu dama Allah ya taimake mu
Allah ya taimaka
amin 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 yanzu sai mu zo ga istidrak istidrak mun kace zamu fadi waɗansu abubuwa ne masu muhimmanci guda biyu waɗanda suka gabata cikin wancan mawdu'i da mu samu fadar su ba shine nuqtar da muka kawo wajen wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid mun ce ashabul kahf waɗanda suna tare da wani kare wanda ya shinfida kafafuwansa mun yi duk bayanin wannan amma abinda mun kamanta ba mu yi bayani ba shine cewa wato suhbatul akhyar kamar abokantakar mutane na gari an gane ko tana da tasiri menene tasirin ta gashi da yake kare ne yana tafiya tare da mutane na gari sai gashi Allah ya kawo tarihi shi a cikin alqur'ani to idan kare dabba za ta amfano da abokantaka da mutun na gari ina ga dan adam wanda zai yin abokantaka da mutun na gari kaga wannan ya nuna ashe abokantaka tana da tasiri karen mutanen banza sai idan karen banza karen mutane na gari sai zan mi kare na gari ina fata an fahimta to wannan kenan sannan kuma da Allah ya ce basun tira'ihi bil wasid hadithi da dubu na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutun yana sallah kar ya shimfida hannayensa kamar yadda kare yake shimfida hannayensa in bisatul kalbi kenan wanda hadisi ya hana mutun ya aza gwiwarsa ta hannu akan kasa lokacin da zai yi wato sujada wannan ita ma fa'ida ce a cikin wato addini sai nukta ta biyu inda mun kai bayanin dan adam yana iya daukar karatu ga dabba kuma mun faɗi cewa dama dabba tana iya daukar karatu ga dan adam kamar yadda alqur'ani ya faɗa a cikin suratu wato al-ma'ida ana karantar da karnuka da kuma abubuwan da ke farauta yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wama 'allamtum min al-jawarih tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah kaga kuna sanar da dabbobin nan daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanar da ku domin ilimin ba naku bane na Allah ne an gane ko Allah ne ya sanar da kai kenan in Allah ya baka ilimi kada kai alfahari da shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shine fitar da ku daga cikin cikakkan mahaifanku ko cikkunan mahaifanku iyaye mata kenan la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba ko ba haka nan bane to kaga ashe asalin ilimi daga wajen Allah yake to idan aka ce kun sanar da su sai muka zo muka ce dan adam kuma yana iya karatu ga dabba kenan shine kishiyar bayan ya ba dabba karatu kuma zai iya dauka karatu ma har ga dabba balantana ma ga dan adam Allah subhanahu wata'ala muka ce a cikin suratul ma'ida ya faɗa har yanzu ɗaya daga cikin ya'yan annabi adam ɗaya da ya kashe ɗaya Allah subhanahu wata'ala ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard Allah ya tayyada sai muka ce dabba ba mu ce fassara shi muka ce hankaka domin nan ghuraban yana nufin hankaka nan guda yazo amma kuma ismul jins ne ya dauka jinsi na hankaka dan wadan suna cewa hankaka ne guda biyu suka yi fada ɗaya ya kashe ɗaya sannan ya turbude shi a cikin kasa to duk da yake nassi bai tabbatar da wannan ba amma magana su muhtamala ce ba za mu iya ƙaryatar da ita ba kuma ba za mu iya gaskatar da ita ba amma zancen hankaka ta koya mishi wannan qur'ani ya fade shi babu shakka a cikin wannan mas'ala din ina fata an fahimci ni to wallahu ta'ala a'lam to wannan shine istidraki na nukta
ina ji istidrakin ma idan ya kasance akan ba a faɗin me ake nufi da
guraban ba na'am shine kamar ba a fassara kalma ta guraban ba me take nufi ina fata an fice
kuma hankaka
yawa hankaka kenan dan saboda wanda ya saurari karatun da ya gabata in bai jin larabci dan mai jin larabci shi bai buƙatar dole sai an fassara ko ba haka ba to wallahu ta'ala a'lam sai nukta mu ta gaba at-ta'thir wa at-ta'assur wa alaqatuhu bil masadir wal wasa'il wal ahdaf an gane ko min haithul ahammiya wa min haithu wato at-tartib shi mun ce al-masadir jam'i ne da al-masdar kalmar bayanin ta gabata tushen abu an gane ko source an gane ko asalin abu su kuma al-wasa'il yana nufin lay moyen hanyoyi ko kuma means the English m e a n s means domin in ta zo mean tana nufin ma'ana what are you meaning what are you mean ma'ana me kake nufi what are you meaning what is the meaning nake son cewa menene wanda yake nufi ina fata an fahimci ni kenan the meaning savidir kila signification duk da yake da English ana cewa signification amma dai meaning shine asalin kalma ta English ina fata an fahimci ni what do you mean me kake so ko me kake nufi to sannan means yana nufin hanyoyi ko ways hanyoyi sannan kuma al ahdaf yana nufin labits an gane ko kamar bukatoci mi ake son akai ga abu mi ad dalilin yin sa wanda akwai bukatoci manya akwai bukatoci kanana cikin kowane al'amari da ake gabatarwa wanda mun fada dukkan aiki dukkan sifa ai an fade ta akwai dalilan da yasa akai wanda aikin in ya aikai aiki 100 ko aiki biliyan ma to za a nemi mishi ahdaf kaga tanan zaka samu wato misali mawdu'ai masu yawa misali in muka ce masalan zuwa masallaci me yasa mutum yake zuwa masallaci kaga akwai dalilai da dama magana me yasa dan adam yayi magana a wani wuri ko me yasa bai yi magana ba dalilai ne kaga yi da rashin yi duka yana bukatar dalilai ko ba haka nan bane ko me yasa muke ibada me yasa wasu ba sa ibada me yasa wani yake kuzari me yasa wani baya kuzari me yasa wani yake neman ilimi me yasa wani baya neman ilimi duka akwai abubuwa da dama waɗanda duk abinda aka kawo ana iya masa ta'lil a fitar da al-maqasid da al-hikam wannan kenan me yasa muka kawo ahambiya da latakis kowanne daga cikin waɗannan abubuwa da muhimmanci ana son a san tushen abu domin idan matsala ba a san tushen ta ba warware ta zai yi wahala ina fata an fahimci ni domin kamar icce ne yanzu idan icce mai kaya ya fito a hanya idan aka sare rassansa ko muka ce rahunsa kaga yana yin yayi toho ko ba haka nan bane to kaga ai ba ai maganin matsalar batun daga asali an gane ko al-hulul wato waga mu'akkata ne don wani lokaci ne kuma zai sake yin toho ya fito amma idan aka gane tushen iccen aka cire shi ko an ka zumkuce shi tun daga asalinsa juzur kenan an yi al-halul jazri to kullum matsala in tsakanin mata da miji ko da da uba ko ma tsakanin kasa da kasa in ba an debo asalin matsalar ba an cire to mahuna za a yi gobe matsalar za ta iya tashi to shi yasa ake son a san masdar na abu kuma in ma menene ana son a san masdar kinsa saboda ya zamanto yana da inganci mutumin da yake da misali da ilmi ana son a san waye karantar da shi har a yadda da karatun nashi domin tana yiwa shi bai ma yi karatu ga wasu malamai ko ko yayi karatu amma ba inda yadda ce karatu ba kuma yana iddiain ilmi shi yasa zaka ga manyan malamai suna nuna ga manyan malaman da suka karantar da su ba wai dan alfahari ba saboda a san abin suna da waɗanda suka karantar da su mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ahammiya ta al-masdar kenan al-wasa'il ana son a san hanya tana da muhimmanci wanda za a bi domin idan babu hanyar da za a kai yanzu idan babu gada ai ba za a yi ketarawa ba kenan tana da muhimmanci sannan kuma al-ahdaf abinda ake cewa al-ahdaf beats ko targets an gane ko ana son a san su me yasa ake son a san su saboda in nagari ne a ci gaba da aiki akan su idan ba nagari ba ne sai kuma a daina aiki da su a nemi nagari ko ba haka nan bane to ahammiya waɗansu sai su watsar da al-wasa'il ko kuma su watsar da al-masadir idan suka watsar da al-masadir kaga za a samu matsala domin in ka abu kan raba shi da tushensa da asalinsa za a samu problem idan kuma kan rena hanyar da ake akanta nan ma akwai matsala yanzu kun ga muna hawa motoci amma motocin nan hatta hanyoyin da suka zo waɗanda suka nemi ilimin da suka yi motocin nan mu mun rena neman ilimi amma muna son ci gaba su kuma turawan nan da ilimin nan ne suka ci gaba kenan idan muka rena hanya ta neman ilimi ashe ko za mu ci burin mu kaga ba za mu ci burin mu ba
kenan idan aka rena ilimin shi kansa abin da natija ilimin za ta bayar ba za a sami
madalla yanzu idan aka rena malami to kuma idan mun ci samun ilimi idan aka rena jami'in tsaro idan mun ci samun tsaro na ingantaccen tsaro idan aka rena misali masu aiki ya za yi aiki ya tafi akan funna ko ba akan funna ba kenan kaga ashe mutumta hanya abu ne wanda zai kai ga mi a ci nasara ban sani ko an fahimce ni ba to sannan kuma sai al-ahdaf buri shi kuma ya zamanto na gari ko da an kaba hanya ta gari amma ya kamata burin shi ma ya zamanto mi ya zamanto na gari ka nemi dukiyarka ta hanyar halat kasuwanci ai kasuwanci halat ne to amma kuma bai dace ka dauki dukiyarka ka sa wajen caca ba bai dace ka dauki dukiyarka ba ta zamanto ta yi makafirai hidima ce ko kuma ta yi makaruwai hidima ce masalan kaga duk da yake hanyar mai kyau ce amma kuma hadafin bai da kyau
inda ake tasarrafa
yawa inda ake sarrafa ta almasdar wal masraf to inda muke samun matsala ta biyu bayan rena hanya musamman a kasashen mu na musulmi da kasashen Afrika muna son mu hau mota amma ba ruwan mu da karatu muna son mu shiga gida amma ba sai mu mutunta masu aiki ba ba sai mu biya su haƙƙin su ba ba sai mu mutunta injiniyoyi ba kaga akwai matsala to sannan kuma cikin hadaf nan ma ana samun matsala inda akai akan at-tartib ina fata an fahimci la ta'kis ya an kace at-ta'kis duk abubuwa na duniya akwai ahdaf akwai wasa'il to bai dace ba wasa'il su koma ahdaf bai dace ba ahdaf su koma wasa'il ma'ana bai dace hanya ta koma ita ce buri ba kuma bai dace buri ya koma ni ba hanya ba idan akai haka za mu samu matsala wanda shi yana daga cikin sanadiyar komawa kasashen Afrika baya da kasashen musulmai dare daga cikin manyan dalilai yanzu misali zan ba da misali ababen da kafirai suka yi na urori kaga turawa sun yi sanda sun yi jirgin sama sun yi mota ko ba haka nan bane sun yi abubuwa da dama to waɗannan abubuwa ya kamata mu dauke su wasila bai dace mu dauke su bimi ahdaf gaya to idan muka dauke su su ne gaya to sai mu koma baya kuma mu lalace yanzu misali a Afrika zaka ga wani zai sai salula salula salulan nan wani zai sai ta jaka 500 wani zai sai ta miliyan 1 ba wai ana cewa kada dan Afrika ya sai salula ta miliyan 1 ba haka muke nufi ba koko balarabe kada ya sai misali kasashen laraba ko kasashen musulmi amma abin tambaya wai salulan nan a turai akwai ta kuma akwai masu sayen ta ko ba haka dan bane amma me za su yi da ita kaga wani zai sai salula ta miliyan 3 a turai amma kuma salulan nan saboda tana dauke da wani tsari na bincike na ilimi wanda zai taimaka mishi da ba dan da ita ba ba da ba zai samu yin wannan abuwa amma shi dan Afrika zai sai salula ta miliyan 1 gobe zai ji an yi ta miliyan 1 da rabi tare da cewa ba wani aiki zai yi da salulan ba bayan kira kuma wanda ke hannunsa tana mi tana yi kiran ko tana biyan bukata amma baya so sun yi kai sai ya tafi tare da zamani sai ce to waccan yake so kawai dan kuma sai yayi waya kaga ya zama albubu zalunci kuma wasila ta kuma mi ta koma gaya yanzu salula ta kuma ita ce bukatar sa shi yasa da turawa suka gane wannan sai suka maida mu baya yanzu idan sun yi salula mai kyau sun sa mata number 10 f masalan 10 goma ko to yanzu in suna son kudin dan Afrika da kasashen Laraba da musulmi sai su yi f sai su yi 11 da sun yi 11 ons magana ta rage ta kare shi dan Afrika da dan kasashen Larabawa da musulmi bai tunanin a'a tana yiwa number 1 aka kara salula iri dai ce penti ɗaya ne aka ƙara ko kokwalin ɗaya ne aka canza ina fata ana fahimta ta a'a shi dai a ce wannan sha ɗaya din wanda ta fito a duniya yau yana da ita a hannu amma abin da yake su ya rike ta yana waya da ita ya ji abin ga yadda yake waya da waccan amma wani tsari za ta ƙara mishi cikin rayuwarsa baya tunanin wannan to kaga wannan yana daga cikin abin da ya maida mu baya shi yasa aljazira ina ganin sun yi wani program da suke nuna kasashen laraba suna asara biliyoyin kuɗaɗe ta wannan fuskar domin turawa za su yi wata na'ura su ƙara mata namba kawai ba a sani ba ko sun ɗan ƙara wani abu kaɗan wanda bai da wani fa'ida ba sosai amma za ka iske an watsar da duk waɗancan wani ya yi kyauta da nashi wani ya yadda shi a gida an gane ko salula tashi misali wani kuma ya yi kyauta da ita wani ya kai ta kasuwa ya sai ta miliyan 1 bayan wata ɗaya ya sai da ta jaka 300 ya cika kusan jaka 800 ya sayi waccan ɗin sabuwa da ta fito duk da yake kuma ba wani bambanci aka samu a rayuwarsa ba zai yi wayani da ita. To kaga wannan ya maida mu baya shi yasa kullun ba ma tunanin mi ya dace mu yi a'a kawai mi muke son mu yi tunda ni ke da kuɗi na ba wanda ke sayar da iya abin da nake so wannan ba tunani bane daga ni wallahi ta'ala alam to wannan shine wa alaqatuhu bil ahmiyya da kuma wato at-ta'kis duk abin da zamu yi ya kamata ya zamanto wasila ne kuɗi ya kamata su zamanto hanya ce ta neman yardar Allah ba wai a'a kamar da kuɗin kawai kana son ka tara su bane ga su ka tara kuɗi baka san abin da zaka yi da su ba kuma kana ta tarawa amma baka tunanin wace hanya zan sa su inda biyar da Allah kenan tara kuɗin shine hadafi gare ka ba wai neman yardar Allah ba kada akwai matsala mulki kamata na yi a'a ya zamanto hanya ce ta neman yardar Allah a'a ba wai in samu mulkin ba kawai in ga na bautar da mutane na walakantar da mutane ilimi ya kamata na addini da na boko in same shi don in taimaki al'ummata ba wai kawai don in saboda in samu certificate ba in samu suna professor an gane ku shikenan in rinka samun salary kuma in fita batun zan ci abin da kai al'ummata gaba kaga akwai matsala ina so in samu ilimi ba wai in samu shahada ba domin ita shahada idan na same ta zan dinga mai neman shahada da ya samu shahada ya dinga neman ilimi mai neman ilimi ko duk an bashi shahadun duniya gaba daya ba zai bar ba zai dinga neman ilimi ba mun fahimci wannan da kyau ko wallahi ta'ala a'lam to sai mas'alar mu ta uku ita ce at-ta'lim wa at-ta'allum neman sani da'wa ila Allah karshe ne at-ta'lim wa at-ta'allum neman sani yanzu mu zo ga musulunci domin mun tattauna akan at-ta'lim wa at-ta'allum a wancan sati kan abin da shafi ilmumuka da duniya ko ilimin duniya ilmumin duniya to yanzu sai mu zo zuwa ga at-ta'lim wa at-ta'allum at-ta'allum shine neman sani at-ta'lim kuma shine karantarwa to abin da ya kamata mu tambaya wai kudaden da ake karantarwa da ake gudanar da makarantu da su ko na gwamnati ko kuma ce na addini wai daga inda suke fitowa wace kasa take zuba kudin in kuma ba wata kasa take zuba ba wa yake zuba kudin shin iyayen yare ne suke zubawa ko wani mai hali ne ya dauki nauyin ba da kudaden ko wane ne yake ba da kudaden saboda mi saboda wannan zai sa a gane tasirin karantarwar yanzu misali idan kada wata kasa ce take baka kudi to ita menene manufar ta zuba wadannan kudin tana son a karantar da mutane addini ne su gane ko ko tana da wata aqida ta siyasa da ta wani abu da take son a karantar a cikin kasar shi yasa take zuba kudin nata kenan idan mun fahimci cewa kasar da ke zuba kudi a karantar ba son ta kai a karantar da aqida ingantatta ba aqida misali ta ahli sunna wal jamaa an gane ko ala fahmi salafis salih sai mun ka gane wata kasa ce take son a karantar da wata aqida ta mummunar aqida to sai mu ce wannan taimakon ba ma son shi domin mi domin za a karantar da ƴaƴanmu ne wata aqida wanda za ta halakar da su ta halakar da mu kaga ba su fitul mustar kenan sannan at-ta'allum an gane ko neman sani shin shi mutumin da yake neman sani a wani gurin wani malami ne yake daukar karatu malami ne mai aqida ingantatta sannan kuma malamin nan shin ya iya karantar da wannan fannin tunda malami zaka iske wani ya fice ne a wuri daya wani ya fice a wuri biyu wani ya fice a wuri uku to kaga ko ne malami zaka dauke ilimin da ya fice a kansa in kana son ka samu karatu to kaga ya kamata ka san masdar na ilimi wannan mutumin wanda yake da'awa wannan mutumin wanda yake karantarwa wannan mutumin wanda yake wa'azi wannan mutumin wanda yake limanci wai ina ya samu karatun nashi kafin ka nemi karatu gare shi tunda kana kaje ka bata lokacin ka shekara 30 kana doka alqawiyyu la yukhrij illa adh-dha'if wanda yake mai rauni ne bai iya fitar da malamai sai dai ya fitar da dalibai ilimi masu rauni irin sa na fata amfince ni to kaga at-ta'allum kenan sannan kuma da kake neman ilimi me yasa kake neman ilimi kana neman ilimi ne yanzu turawa suna neman ilimi ne don su kirkiro wani abu duniya ta ci gaba mu kuma muna neman ilimi ne don saboda mu samu certificate mu samu aiki mu ci abinci mu koshi mu bacci mu yi kwana kaga akwai matsala ilimin addini da kake koyo me yasa kake neman wannan ilimin na fata ana fahimta me yasa kake neman wannan ilimin kana neman ilimi ne don saboda ka nemi lahira dan saboda kai da'awa dan saboda ka karantar da mutane addini su gane dan saboda ka karantar da mutane alqur'ani mai girma da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka karantar da mutane shari'a ka karantar da mutane yaren larabci dan saboda su gane addini su ko ku kana yi ne don cin wani burin ka da wata bukata ta kata duniya don neman girma ko don neman abin duniya kaga akwai matsala to karantar wannan in mun samu wasa'il hanyoyin da zamu bi mu karantar su hanyoyi daban-daban ne wani yana karantarwa ne misali ta fuskar gidan TV wani a masallaci wani a makarantu na gwamnati wani a dukkan shi kan murena ko ne ya kyautata niyyarsa biyan da gwamnati da za ta yi maka ba za ta iya biyan ka ba aikinka ya fi karfin gwamnati ta biya ka ko iyayen yara amma za ka yi ne don saboda lokacinka da ka bayar don karantar da 'ya'yan al'umma limancin da kake yi biyan da ake baka in ma akwai biyan ba zai iya biyan ka ba Allah zai iya biyan ka amma ka yi don neman yarda Allah abinda ake baka dan saboda ya kare maka mutuncin ka dauki nauyin iyalin ka kace ba da aiki na taimakon addini at-ta'lim kenan karantarwa karantar da al'umma khutuba karantarwa ce wa'azi karantarwa ne muhadara karantarwa ce nasiha karantarwa ne yin program gidan TV karantarwa ne an gane ko to dan haka ne yana da kyau mutane su fahimci cewa al-wasa'il wal ahdaf suna tasirantuwa ga dan adam in kana da hadafi mai kyau kaga sai ka yada shi kaga sai ka tasirantu da shi mai niyya mai kyau yake ikhlasi kuma yabbi tsari na karantarwa mutaba'a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala fahmi salafis salih zai tasirantu zaka ga duk aikin da yake yi duk aikin da babu wato kyakkyawan niyya a cikin zai bashi sannan kuma shi zai yi tasiri ga wadansu domin zai karantar da su kuma wasu za su ga yana aiki sai su yi koyi da aikin nasa kaga an tasirantu da shi to kaga wannan maudu'i yana da muhimmanci game da sanin hanyar da ya kamata mu kama domin yin aiki niyyar mu da kuma hanyoyin da zamu bi
akwai wani baiti na Abu al-Aswad al-Duali da yake da alaka da wannan
na'am
na dan za ku iya karanto mana shi
eh ina san shi ba
eh kun san shi
ina sani a faɗi dai injiya a faɗi
eh yace la tanha an khuluqin
eh wa ta'ti mithluhu arun alayka idha fa'alta azim la tanha an khuluqin karka hada wani abu wata dabi'a
na'am
wanda take mummuna tunda ba ahali in ba ga mummuna ba wa ta'ti mithluhu malaman nahu sun ka ce wa anta ta'ti mithluhu an shafi'an kazo ka aikata irin wannan arun alayka abin kunya ne gare ka idha fa'alta idan ka aikata azimun ay shay'un azimun abu ne mai girma fabda bi nafsika ka fara da kanka wannaha an ghayha ka hana barayuwarka zaluncinta fa idan ta haita anhu fa anta hakim idan kai ka daina yin wannan mummuna aiki to ka zamanto mai hikima yace fa hunaka yuqbalu ma wa'atha wa yuqtada bil ilmi minka wa yunfa'u ta'lim to lokacin da mutane za su karba sannan ai koyi da kai kuma karantarwa ka tayi amfani ina fata ana fahimta da duke ba dole bane in malami bai ya fadi abu bai aikata shi ba koko in yace abu kaza bai da kyau yaje aikata mutane su aikata wannan ba hujja bace domin wala taziru waziratun wizra ukhra idan Allah ya ce ka shiga aljanna baka cewa Allah malam wani ya shiga ko bai shiga ba ya kamata mu yi hattara da wannan Allah ya taimake mu to sai nuktan mu ta gaba ita ce al-ulum al-islamiyya anan ulum al-islamiyya gida biyu ne wato kaso ne kasan ilmin bukan musulunci daban-daban ne malamai suna da taqsimata da dama bi i'tibaratin mukhtalifa saboda wani zai ji mun kasa biyu yace a'a sun yi haka a'a akwai ta huskar da ake kallo nan an kalli cewa akwai ulumul ala akwai at-tatbiq ulumul ala sune kaidodin ilmin musulunci an gane ko waɗanda da sune zaka gane musuluncin da kyau at-tatbiq kuma shine ka dauki waɗannan kaidodin kai tawziful qawaid don a gani yanzu misali ulumul ala cikin tafsiri muna da usulul tafsir cikin ilmin hadisi muna da mustalahul hadith ko ulumul hadith kamar da wasu ce ko usulul hadith an gane ko kuma ilmu diraya cikin usulul fiqh cikin fiqh muna da usulul fiqh kaidodi na fahimtar fiqh na malamai to sannan akwai wasila shine ilmu lugha domin ta hanyar layaran larabcin ne zaka gane alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma fiqhun da kyau ina fata ana fahimta ta ba ta fuskar tarjuma ba ta fuskar tarjuma zaka fahimta ne amma ka dan gurgudu amma ba zaka fahimce su da kyau ba sai ka san yaran addini to ita shi ko ilmin lugha yana da ilmu muka guda biyar tare da shi akwai ilmun nahwu ka san kaidodin nahwu akwai ilmun sarf ka san kaidodin sarf akwai ilmul balagha ka san kaidodi na ilmin balagha musamman misali al balaghatul wadiha ka dauki kaidodinta da kuma jawahirul balagha na al hashimi sannan kuma akwai ilmul adab ka san al mustalahatul adabiyya da usulul adabiyya misali adabul jahili adabul islami an gane ko adab fi ahd al khulafa adab fi dawla al umawiyya fi dawla al abbasiyya ad dawla al andalusiyya asr al hadith ka san kaidodin kuma ilmin adab sannan kuma misali kayfiyatu dirasatu an-nass an gane ku sannan ka san an-nazm wa an-nasr misali sannan kuma ka zo ga ilmin lugha ko fiqhin lugha ka san kaidodin shi to waɗannan su ne ulumul ala
wannan ilmu ka guda biyar kenan dole ne mutumin da yake so yayi harka ta karantarwa
na'am
ko ya fahimci
shari'a da kyau ya fahimci alqur'ani da kyau ya fahimci sunna da kyau ya fahimci fiqh da kyau dole sai ya san waɗannan domin ta huskar lugha ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan shi qur'ani da larabci aka saukar da shi to kenan ko fahimtar qur'ani ba fahimci larabci ba kaga an watsar da wasila ana so akai ga hadafi shi yasa ba za a iya ba kuma larabcin ba shine ka iya larabci ba da magana da larabci don da larabcin magana da shi ne sanin alqur'ani ko ilimi da duk larabawan duniya a manyan malamai ne an fahimta haka sunna ita ba tana da ka'idodi dole sai ka san sunna zaka iya sanin sunna da ka'idodinta da ta tabbata da kuma sanin sharhatta da kuma sanin larabcin don ka gane me ake so a ce haka fiqhun ba za ka fahimci ra'ayukan malamai ba ka tace su sai ka san ka'idodin usulul fiqh da usulul madahib da kuma alqawaidul fiqhiyya duka wannan kuma ya dalibi irbi in bai tsaya sadaukar da kansa ba ya karatu ga malamai kuma waɗanda sun kasan fannin kaga akwai matsaloli ina fata ana fahimta ta to a takaice dai waɗanda su ne wasa'il waɗanda dole ulumul ala ka dauki ko wace ka'ida kai tatbikin ta in usulul tafsir na kai tatbikin ta cikin tafsiri in usulul hadith na kai tatbikin ta cikin hadisai in kuma usulul fiqh na kai tatbikin ta cikin wato almazahibul fiqhiyya ka tace wani ra'ayi ko kai istinbatin wani ra'ayi na annawazil abubuwan da suka faru a yanzu waɗanda babu su mas'aloli ne akwai wani malami ya rubuta mawsu'atul qadaya al-fiqhiyya al-mu'asira mawsu'a ta qadayoyi mas'aloli na fiqh na zamani zan bada misali saboda lokacin mu bai da yawa misali shaidun zina Allah ya ce a samu guda nawa guda hudu ko sai an samu shaidu hudu wallazina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada to yanzu muna da na'ura sai wani je lalata da wata mace sai na'ura ta dauka shin na'urar nan za ta isar muna ga shedu guda hudu tunda ta dauki hoton su sun yi zina ko ko kakai an kai mu alƙari malamai suna da suna bincike ni ban ba da amsa ka wani ya samu sa'a ta ya kama sara ta daga tani waɗansu malamai suna ganin ana iya ai aiki da na'ura tunda ta tabbatas an gane ko amma ya zamanto an tabbatar da hotunan na hakika ne ba wai na hayaniya bane kuma tunda yanzu idan aka gani da video da yawan shedu suna iya gani wasu suna ganin ana iya aiki da shi wasu sun ce a'a ba za a yi aiki da shi ba
saboda ana iya
mas'ala ce sabuwa ka duba cikin aljirahatu tibbiya na doktor Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti ba wancan dan Muhammad al-Amin al-Shankiti ba dan biyu ne dan Muhammad al-Amin al-Shankiti ya rasu sunansa Muhammad al-Mukhtar tunda sunan baban Muhammad al-Amin al-Shankiti ne bi Muhammad al-Mukhtar an gane ko shi wanga dai ne daga cikin matasa shi ma dan uwan baban shi wannan malamin na wanda bai rasu ba Muhammad al-Mukhtar an gane ko dan abin ga yanki guda suka fito da shi Muhammad al-Amin al-Shankiti to ya rubuta littafi doktora kinsa aljirahatu tibbiya wanda hukumce hukumce na fashi musamman da zamani wanda yake so zai nemi wannan littafi sannan kuma daga cikin mas'aloli mas'ala ta li'ani li'ani shine wato mutum idan yace da ba nashi bane ya jefi matarsa da zina za a yi li'ani to akwai abinda ake kira mas'ala ta alqafa alqafa su ne mutanen da Allah ya ba su sanin idan suka kalli wani sashi na jikin mutum su iya cewa wani dan wani ne suna iya dubin kafafun mutum su duba su ce wannan wani dan wani ne to yanzu wannan ilimi ne wanda suna da shi a kodin da sun san shi musamman a cikin larabawa sosai to yanzu kuma sai mutum ya jefi matar shi da zina gada tacce dan shi na shin ana iya li'ani koko ana iya zuwa a doki kwayar halitta abinda ake kira ADN ayi bincike a doki kwayar halitta sai ayi aiki da ita a gane cikin su wanne ne mai gaskiya malamai su da suna tattauna akan wannan mas'ala
ko ayi amfani da wayancan mutane
a to su amfani da su da ma shari'a ta tabbatar da shi amma kwayar halitta a ce to yanzu babu su amma ga kwayar halitta na ura ta nuna wani lalle tabbas dan sa ne ko ba dan sa bane
kiyasi ne akai da
yawa shin za a yi ko ba za a yi ba mas'ala ce da ana bincike kanta ni dai na kawo ta kuma mun ce dole sai mutum ya dauki ra'ayin wani malami ba kawai wani yanzu ya ce a ga ra'ayin da an ka dauka shi bai da wannan ba kaza 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 ina fata an fahimce ni wallahi ta'ala a'lam to a takaicin takaitawa dai ulumul ala suna taimakawa wajen me yasa ake karatun ulumul ala wace hanya za a bi dai a karanta ulumul ala kaga littafai za a dauka tare da kuma malamai su karantar da kai don kai kadai ba za ka iya karantar da kai ba kenan su ulumul ala wasilar da za a bi ta karatun su a karanta littafan su usulul tafsir usulul fiqh usulul hadith ko mustalahul hadith da kuma usulul lugha kowanne ka nemi littafai cikin shi sai ka karanta su shine wasila kuma da malamai al ahdaf kuma burin kai ya zamanto shine mi na farko shine ka gane addini ka gane ko ya zama to don Allah ka yi don ka gane addini ka ganar da mutane addini ka karantar da mutane addini shi ne ya kamata ya zama to burin naka ina fata ana fahimta ta to sannan kuma bayan wannan ka sauƙaƙa ma al'ummar musulmi cikin al'amarinsu na addini da kuma fahimtar addini su kuma ulumul ala ana karatun su don mi don a gane qur'anin da kyau da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da malaman fiqh da dalilin da yasa malaman tafsiri suka yi sabani da dalilin da yasa malaman hadisi suka yi sabani da dalilin da yasa malaman fiqh suka yi sabani sannan wani irin sabani ne sabani ne wanda bai ci karo da juna ba ana iya hada maganganun koko sabani ne wanda wata magana ta ci karo da wata wanda kuma dole sai an rinjayes wata magana akan wata magana kuma da dalili shine ana son a kai ga fahimta sai a yi tatbiki a dauki kowace aya a tsabbakar da waɗannan ka'idodin akan ta kowane hadisi misali kowace mas'ala ta fiqh haka ne za a yi a fahimci karatun da kyau kenan hadafi shine shi yasa malamai suke cewa man hurima al-usul hurima al-wusul duk wanda an kana mishi ilimin usulul fiqh to an hana mai kai ga inda ya kamata ya kai domin in babu ka'ida tafiya ne za ka yi fagam fagam babu wata ka'ida wanda za ta iya nuna ba mi za ka yi ina ne za ka ya kamata ka tabbatar suwa mun fahimci wannan da kyau ko kenan ana karatun ulumul ala shine li dabtil ulum wa li ma'rifati as-sahih min as-saqim dan a gane ka'ida a rike ilimin mukka maganganu da dama ayi tahriru mahallun niza a gane ina da akwai sabani a gane wani irin kuma sabani ne wanda za a yi al-jam'u bainal aqwali ko wanda ba za a iya ba zaka iso wani lokacin malamai sun faɗi magana fiye da daya amma kuma ana iya hada su ka gane ikhtilafu at-tanawwu da ikhtilafu at-tadad abu ne wanda yake da muhimmanci yanzu misali zan bada misali a cikin tafsiri da Ibn Jarir at-Tabari inda fadar Allah subhanahu wataala ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku da kuka yi imani ku karba makiran Allah ku karba makiran manzo sallallahu alaihi wa sallam idza da'akum idan manzo nan ya kira ku ko idza da'akum idan Allah ya kira ku ba a ce idza da'awakum ba saboda mi saboda kiran manzo shine kiran Allah kiran Allah shine kiran manzo kaga wanda yake so ya rubuta Qur'ani da hadisi ya samu matsala sai Allah ce lima yuhyikum ga abinda zai rayar da ku ba wai nan kashi face ba ana nufin mazo yana kiran mu ga abinda baya rayar da mu ba kadibili tafan usulul fiqh mawali' i'tibar mafhumul mukhalafa nan ba a dauka mafhumul mukhalafa domin manzo bai taba kiran mu ba sai ga abinda zai rayar da mu kashi face ina fata an fahimce ni to anan inda mas'alar mu take ibnu jarir at-tabari da yazo karkashin wannan aya sai ya ce mi wadansu malamai sun kace lima yuhyiku abinda zai rayar da ku shine al-harbu yaqi saboda ana zancen yaqin badar ne a cikin suratul anfal كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وسنك تآء إذا دعاكم إلى الحق إذا منذ كراك زوا غسكيا وسنك تآء إذا دعاكم إلى ما في القرآن إذا كراك زوا غابندي كتكين القرآن إذا فتا أنا فهمتها توكاغا وسنك إلى الحق zuwa gaskiya wasu sunce ila al-harb zuwa ga yaki wasu sunce ila ma fil qur'an abinda kike cewa al-qur'ani wasu sunce ila al-iman zuwa ga imani kaga wani sai ce to shi wani ya ce kaza ana an ce kaza ana an ce kaza saboda bai sai ikhtilafu tanawwu ne wadannan maganganu ba su cika da juna ba domin an ka ce manzo ya kira mu zuwa ga yaki ai yakin nan gaskiya ne Allah na yi umurni da shi wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ko ba haka nan bane sannan kuma ma fil qur'an da shi kira zuwa ga yaki kuma qur'ani yana kira ne zuwa gaskiya duk abinda ke cikin al-qur'ani gaskiya ne kuna fata an fahimce ni kakkasa qur'ani dan Allah ya ce ne watlu alaihim naba abni adam bil haqq ka basu labarin annabi adam bil haqq da gaskiya akwai abin da qur'ani ya fadi wanda ba gaskiya ba nan mutalabbisan bil haqq ake nufi nan ma kashi face don qur'ani bai taba da labarin ƙarya ba Allah bai yi ma kowa ƙarya ya fi ƙarfin yi ma kowa ƙarya kuma ya san komai bai da jahilci
kuma shi kansa kira zuwa ga abin da yake cikin alqur'ani ai yana daga cikin abin da ke cikin alqur'ani kira zuwa ga yaki
zuwa ga yaki shine mun ka ce ayati wa qatil fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum mun kawo aya to sannan kuma bayan wannan kira zuwa ga imani to ayi alqur'ani shine kira zuwa ga imani aminu billahi wa rasulihi ko wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi kaga duka wadannan maganganu in ka dauka duka busu cikaro da juna ba qur'ani shi ya kira zuwa ga imani shi ya kira zuwa ga yaki kuma shi ya kira zuwa ga gaskiya shikenan magana ta kare a bayan baka san wannan baka ga sai ka samu matsala cikin tafiyar aikin ka na karatuttuka wanda matsala ce mai muhimmanci idan mutum yana son yin bincike akan al-ikhtilaf akwai wani doktor ya rubuta a kasar Saudiya asbab ikhtilaf al-mufassirin akwai wani malamai da dama sun yi littafai asbab ikhtilaf al-fuqaha ko ba haka nan bane akwai wani Khaldun al-Ahdab ya rubuta littafi asbab ikhtilaf al-muhaddithin yana da kyau dalibi ilimi ya karanta littafin da suka bayani kan wannan kuma Ibn Jarir at-Tabari ya kawo mas'ala fiye da 700 a ƙarƙashin wannan ikhtilafa da ka zo ka dauki Ibn Jarir at-Tabari in kana son ka gane da kaga ya sa ikhtilafa ahlut ta'wil kaga ka samu mas'ala sai ka dauke shi tun farko har ƙarshe ko ka dauki wani juz'i na karatu ko juz'i daga ciki kai bincike kan shi ka samu ikhtilafu tanawwu da ikhtilafu tadar da aqwalul ulama ikhtilafa ahlut ta'wil sannan ko wa qala akharun ko ma ka dauki ko wani littafi ne tafsiri ikhtilafal ulama ikhtilafal fuqaha misali kai bincike akan shi yanzu kana samun dubban masaloli yadda za ka yi muqarana ko kuma tsakanin tafsirin wale da wale kai muqarana ikhtilafat kin da sun ka kawo a cikin kowane fanni ko a cikin kowane ilimi ko cikin ilmumuka daban-daban koko ikhtilafat kin da sun ka zo cikin wadannan littafai
na'am
mas'ala ce mai faɗi ina fata ana fahimta ta to mun samu mas'ala ta ulumul ala ana karatun su ne dalilin da yasa ake karatun su da hanyoyin da za a bi a karance su tatbiki kuma mun dan bada misalin yadda za a tatbikin wadannan wato al-qawaid kin nan to sai mu zo zuwa ga su ulumukin zatin su menene wasila kuma menene ahdaf mu zo zuwa ga al-qur'ani shine jagoran tafiya ko ba haka nan bane to wai qur'anin nan ina ya fito dan wani an ce hadisi haddasa nawa ne sai ce to wai kai kajiya shi hadisi ba sai an ce haddasa nawa ne to shi ko qur'ani ai bai da haddasa na a waye ga maka qur'ani bai da sanadi ƙarya ne dai kenan na biyu wasa'il hanyoyin da aka bi saukar da al-qur'ani ko ko shi al-qur'ani wadanne hanyoyi za a bi wajen yada shi sannan al-ahdaf miye dalilin saukar da al-qur'ani kaga nan muna da abubuwa da dama masadirul qur'ani qur'ani daga wajen Allah yake kaji tushen sa kenan minallahi subhanahu wa ta'ala da tanya samu asali ko ba haka nan bane Allah ce wa innahu latanzilu rabbil alamin kuma maganar Allah ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun kaga kalam Allah maganar Allah ce ashi daga wajen Allah ya samu asali shine cikin lauhil mahfuz bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz to daga cikin lauhil mahfuz aka dauko shi aka kawo shi sama ta duniya akwai sabani shin sama ta duniya an kashi ko ba a kashi ba koko kawai kai tsaye aka kawo shi malamai sun yi sabani wasu kace a an kawo shi sama ta duniya lokaci guda sannan aka cigaba da saukar da shi shekara 23 wasu kace a duk shekara ana dauko wanda za a saukar a shekara sannan kuma kinin shekara 23 kuna ku wuce shekara ya sauka a saman duniya sannan ya sauka maganganu ne guda uku amma zan ce mafi inganci wanda malamai suka dauka shine alqur'ani ya sauka a saman ta duniya ina fata an fice domin akwai asar daga ibnu abbas kuma an yi karatun su ta fuskoki daban-daban sun inganta to ba nan muke son mu isa ba kaga ashe daga wajen Allah yana cikin lauhul mahfuz daga lauhul mahfuz sai zo ga hannun jibril domin nazala bihi ruhul amin jibril ya zo da shi ala qalbika akan zuciyarka a ana nufin yana karanta mai na shiga cikin zuciyarka dan yace inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana to daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai zo ga sahabbai daga sahabbai sai zo ga tabi'ina daga tabi'ina zo ga tabi'in har ya kawo gare mu ka ji yadda qur'ani ya samu nashi sanadi in baka sani ba to wannan mun same shi surayen alqur'ani guda biyar alqur'an ko ba haka nan bane inna anzalnahu qur'anan arabiyyan ko ba haka nan bane innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun sannan alkitab zalika alkitabu la rayba fihi sannan adh-dhikr ko ba haka ba wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun sannan al-furqan tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina nadhira sannan at-tanzil wa innahu latanzilu rabbil 'alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin to sai sifofin alqur'ani suna da yawa shi yasa ba za a iya kawo su ba kadiba cin al-itqan fi ulum al-qur'an ya kawo su fi alqur'ani daga ciki Allah ya kira shi haske ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina kaga qur'ani burhanun na hujja ce sannan kuma nurun haske na sifofin alqur'ani suna da yawa to amma malamai sun kasa su gida biyu al-mustanbata da kuma al-musarraha musarraha wanda qur'ani ya faɗi su ko hadisi mustanbata wanda cikin ma'anonin alqur'ani da hadisi za a istinbatin su amma su ba a sifanta qur'ani da su dan qur'ani maganar Allah ce ina fata ana fahimta ta maganar Allah kuma sifa ce ta ubangiji kaga ba a yi ma Allah sifa sai an samu mi dalili ku cikin alqur'ani ko sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ingantatta amma za a yi istinbatin ta min babil ikhbar ta fuskar ba da labari bayani ba da labari dai yanzu misali in munka ce qur'ani mu'jiz ko mu'jiza ne duk cikin alqur'ani babu inda Allah ya ce qur'ani mu'jiza ne babu amma sifa ce wanda an fahimci qur'ani ya kalubalanci duniya ta kasa kawo irin shi sai zan mu'jiza sai a ce min babil ikhbar kadiba cikin basair zawit tamyiz na fayrus abad ya kawo sifofi da wala cikin alqur'ani ina fata ana fahimta ta to kaga yanzu sunayen alqur'ani guda biyar sifofin alqur'ani wadanda suka zo da wadanda suka zo cikin alqur'ani ko suna da wadanda an kai istinbati ina fata ana fahimta ta sannan menene dalilin sabka alqur'ani kuma menene dalilin wadannan sunayen da sifofin wace illa za mu fahimta sannan kuma menene ahammiya falal yake nuna falalata alqur'ani mai girma kaga bincike ne mai yawa bari mu fara saboda lokacin da mu ba yawa ne da shi ba misali mu zo suna alqur'ani sunaye alqur'ani bari mu fara da su alqur'ani Allah ya kira shi alqur'an Imam Shafi'i a cikin littafin sa ar-risala ba risala wanga ta Abu Zaid al-Qayrawani bi tafiqihu ta malikiyya a risala cikin usulul fiqh shi sunan qur'ani yace ghayr mushtaq alam ne ba daga wani abu ka cira to shi ba amma jamhurin malamai sun saba Imam Shafi'i suka ce a alqur'ani daga wata kalma an ka ciro shi domin kalma tana zamantowa tana yiwa haka aka ciro ta ghayr mushtaq murtajila ko abin nan jamid ko kuma ya zamanto kalman nan daga wani abu aka ciro ta jamhurin malamai sun saba Imam Shafi'i kuma muna ganin ra'ayin su yafi karfi ba dan muna kamar Imam Shafi'i ko murina Shafi'iyya domin mi domin Allah ya kira shi Qur'an an kalli ana karantawa ne daga qara ayqra'u Qur'anan fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana an sanya masa suna Qur'ani dan saboda ana karatun sa bal ma wadansu malamai sun kace a'a daga qara ayqra'u ne idza jama'a shay'a domin hada abu shine qara'a da larabci domin mai karatu yaqra'u in an ce yaqra'u yajma'u al-hurufa wal-kalimati wal-masail ya hada kalmomi ne da harufa da masail ya karanta sannan kuma ya fitar da masaloli to shi yasa sun kace qara'a bi ma'ana al-qari' domin al-qur'ani ya tattaro harufa ya tattaro kalmomi ya tattaro masaloli kenan sai ya zamanto qur'an an gane ko masdar ne bi ma'ana al-fa'il ina fata an fahimce ni qara'a yaqra'u qur'anan koko sun kace a'a masdar ne bi ma'ana maf'ul al-maqru' wanda an tattaro harufa cikin shi an tattaro kalmomi cikin shi an tattaro masail cikin shi an tattaro ilimin mutanen farko da na karshe kaga maganganu ne da malamai to amma dai kalma ta qara'a daga nan tana rufin haduwa shi yasa anka kira jinin haila al-qar'u al-qur'u wasu ta al-qur'u wasu ta al-qar'u guda biyu ne ina fata an fahimce ni dukkan shi akwai shi a lugha al-qar'u ko al-qur'u jini don me anka sanya ba jinin haila ko kuma al-tahuru domin wadansu suna kiransa al-tahuru al-muhimmu dai an kire jinin haila al-qar'u ko al-qur'u domin jini ne wanda yake tattaruwa ko mu ce mahaifa take tattara shi ta jamba ina fata an fahimce to kaga wannan kenan alkitabu an kira shi littafi don mi dan saboda ana rubuta shi ko kuma dan saboda wajibi ne ai aiki da shi domin kalma ta kasaba tana rufin mi tana rufin rubutawa ko wajibtawa ina fata an fahimce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kaga an wajibta muku azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl ya ku dan kuka imani an wajibta muku yin qisasi ya ayyuhal ladina amanu a'a kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut an wajibta muku ka gani kenan sai da rubutu qur'ani an wajibta aiki da shi ko za a rubuta shi wanda ke cewa rubutu qur'ani bid'a ne Allah ya kira shi alkitab kuma tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam in sun sauka yana basuwa a rubuta to daga ina kuma zan bid'a kaga akwai matsala kuma in kace hada shi ne bid'a sai a ce a'a alkitab Allah ya kira shi takarda da takarda ba a kira su alkitab sai a hada sunan littafi daga ina alkurani hada alkurani zan bid'a ka koma kai karatu
annan kuma su wayanda suka hada shi ai cikin khulafa'ur rashidin
tayyima dai suna cikin khulafa'ur rashidin alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidin bayan wannan kuma a Allah da kanshi na kira shi alkitab to in Allah ya kira shi alkitab kenan su sun yi abinda Allah ya umurce su ne ban sani ko ka fahimta ba kari kamar dalilin ya kamata a daure shi da kyau an kira alqur'ani adh-dhikr wasu sun kace saboda shi qur'ani dhakir ne yana tunatar da mutane wasu kuma sun ce a'a muzakkarun bihi ana tunatarwa da shi duka babu matsala domin Allah ya ce wal qur'an dhikr Allah yana rantsuwa da alqur'ani ba abucin tunatarwa qur'ani yana tunatarwa kuma ana tunatarwa da shi fa inna ma yassalnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda kai wa aziz da shi kai tunatarwa an kira alqur'ani alfurqan dummi daga farraka ne ko faraka shine ya rarrabe abu rarrabewa ko ta fuskar bayani ko rarrabewa ta fuskar saukashi lokaci zuwa lokaci ko kuma rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya duka suna tabbata akan shi wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila li'annahu yufarriqu bayna al-haqqi wal-batil wa bayna al-kufri wal-iman an kira shi at-tanzil domin an hankalta ma nazzala yunzilu tanzilan an saukar da shi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin 'ala qalbika litakuna min al-mundirin bi lisanin 'arabiyyin mubin to sifofin alqur'ani suna da yawa an kira shi mu'jiza saboda duk duniya ba za ta iya shi ba qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira sifa ce ga mustanbata min babil ikhbar amma ba sifanta qur'ani da ita domin ba a kirkira ma Allah sifa ko suna kadiba san alqawaid almuthla na shaykh ibn uthaymeen ya kawo wannan ka'idodi to kaga wannan kenan an kira shi nur haske domin alqur'ani cikin sa akwai haske kuma shi haske ne ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zo muku kaga Allah ya kira shi hujja don mi don saboda qur'ani shine cikakka hujja qul fa lillahi alhujjatul baligha falau sha'a lahadakum ajma'in sannan kuma qur'ani haske ne domin shine ke haskaka duniya dabi'o'i da imani ake nufi ba wai haske irin wanda na ampul ba gidan da akwai qur'ani ko babu fitila babu ampul akwai haske ciki indai ana aiki da shi gidan da babu qur'ani ko shi fi kowane hasken ampul shirme ne hayaniya ce domin tambada za a aikata a cikin shi haske akwai hissi akwai ma'anawi ya kamata ka bambanta wannan
gidan da babu qur'ani akwai
yawo mallan kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid to kaga ga sifofi ne dan bada misali mai so duka zai kuma cikin wannan littafi da ni fada ya ƙara bincike to bayan wannan an gane ko tunda muna cikin mas'ala ce ta alqur'ani sai mu zuwa ga dalilin da suka sa aka samkar da alqur'ani kuma me za mu fahimta ya za mu yin daidai ya za mu yin kuskure Allah ya ce ya sabkar da alqur'ani dan ai hukunci da shi inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bayna an-nas bima araka Allah kaga dan kai hukunci da shi ashe mai da qur'ani gefe a kawo wani abu musulmi ya nuna buska ma hanyar ci gaba kuma idan gwamnati ba ta yi aiki da qur'ani ba to kai gidanka da matanka da dalibanka kai aiki da alqur'ani ina fata ana fahimta ta Allah ya sabkar da alqur'ani don ayi tadabburin sa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi dan saboda ayi tadabburi a tsaya ayi tunani a fitar da mas'aloli ayi istinbati waliyadhakkaru ulul albab saboda masu hankali su wa'astu hankali irin na shari'a ba na irin na duniya ba na zamani na cin amana da wayo da ƙarya da munafunci to kaka mukalli a ina muke Allah ya saukar da alqur'ani don a karanta shi kuma a karanta shi irin yadda ya saukar da shi ba irin yadda ranka yake so ba sai ka je wajen malamai ka aji girman kai wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin kuma Allah ya ce kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablaha umamun litatlu 'alayhim alladhi awhayna ilayk dan a karanta shi kuma irin yadda saukar da shi ba irin yadda kake so ba to mu dibiya muke karanta alqur'ani yanzu har a cikin sallolin mu muna kokarin karanta alqur'anin mu iya shi mu yi karatun shi mu nemi karanta shi ibada ne ina muke kowa ya baka shi amsa ba sai na baka amsa ba Allah ya saukar da alqur'ani dan saboda mi dan saboda ayi bushara da shi ayi gargadi
an gane ko alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman linzira ba'san shadidan bil ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana kaga linzira dan ay gargadi in annabin ya gargadi da alquran ne bai gargadi an gane ko to in an kai gargadi da alquranin ana gargadi da qur'ani an nuna mutane su ji tsoron azabar allah koko ana rufa rufa ga kafirai da masu hannu da shuni da masu kudi saboda aji tsoron su kan a faɗi abin da allah ya ce a bari halaka ta iske kowa ko ana kudin wani abu ne ga kafirai saboda su bada kudi a nemi duniya da su a gina waɗansu wurare su ce za mu ba ku kudi ku gina kaza da kaza da kaza da kaza amma ku samu dokar yan luwaɗi hannu an yi gargadi da qur'anin koko an je kudai ne ga majalisar ɗinkin duniya da bankin duniya don saboda a samu abin duniya sannan kuma gargadin nan ana ma musulmi shi ana ma kafiri shi waɗanda suke cewa gargadi kafirai kawai a kuskure na kafirai ana musu gargadi irin nasu musulmai ana musu gargadi irin nasu shi kafiri za a masa gargadi cewa in ya mutu wutar jahannama za shi ko bai tsere ba Allah duniya da lahira fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah sannan kuma musulmi za a masa gargadi cewa ya nace akan abin da yake ciki kuma inda yake da rauni shi diba shi gani cikin ayyukan alkhairi ina yake da rauni ya ƙara ina ne cikin ayyukan alkhairi yake da rauni ya ƙara ina ne cikin ayyukan sharri yake kusa kusa da su ya ƙara nisanta da su cewa kawai kafirai za a yi magargadi wannan ya fasa mafasar alqur'ani wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim allah yace cikin sutul am kai gargadi ga wanda suke jin tsoro a taro su zuwa ga allah masu imani su ne ke jin tsoro sannan kuma wai bashir almu'minin ai bushara ga mu'minai a hadda kafirai ana musu bushara za a yi musu bushara cewa in sun ka dawo allah zai gafarta musu qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah qul lil ladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ga garaba sa ce ta allah bonus na Allah in ka tuba ya gafarta maka ana maka kafirai bushara da shi waye ce ba ai maka kafirai bushara ga hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bashiru ku yi bushara ai bace mun bidi da ai maka bushara ba wala tunafiru to kaga alqur'ani daga cikin dalilin da yasa shin muna gargadi da alqur'ani muna bushara da alqur'ani muna hada bushara da gargadi koko muna yadda muke so a in akwai mutane sun yi nisa dole na ai gargadi shi kadai a nuna musu tana kusa in anka mutane da aikin alkhairi ana ai kara musu bushara da aljanna don saboda su yi ta aiki na aljanna in anka ga akwai banna sai a hada biyu ga banna ga aikin alkhairi sai a yi gargadi inda ake da rauni a yi bushara inda kuma ake da wato aiki na alkhairi haka ne ake yi Allah ya saukar da alqur'ani don a tabbatar da tauhidi da shi hadha balaghul linnas waliyunzaru bihi don a yi gargadi da shi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid da a san cewa babu mutum da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu ana karantar da aqida ana karantar da tauhidi koko a alqur'anin ba tauhidi ake tabbatarwa da shi ba shirka ake so a tabbatar da shi ko banna a rubuta alqur'ani da jinin haila don cin wata mudan buri na duniya wala yadhakkaru ulul albab kaga Allah ne da kanshi ya kwadi dalilin da yasa saukar da alqur'ani ka dibi a ina ne kake ba wani zai baka amsa ba Allah subhanahu wa ta'ala ce ya saukar da alqur'ani da isa da sakon shi hadha balaghul linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid Allah subhanahu wa ta'ala ce ya saukar da alqur'ani don a bayyana shi wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun dan ka bayyana ma mutane Allah ce ya saukar da alqur'ani Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin muqaddimar shi yake cewa ka bayyana ma mutane ma'anar shi kuma ka bayyana mutane lafuzin shi kaga wanda ke cewa mas'ala ta at-tafwid cikin aqida su ce a'a su ba su tare da ahli sunna kuma ba su tare da masu tawilus sifat kuma ba su tare da masu tabbata su sun fawwa da ma'anar su zuwa ga Allah an gane ko malamai suka ce wannan kuskure na domin Allah ya ce annabi ya bayyana kenan kun ce kamar annabi ya koyi bai bayyana ba ina fata an fahimta kaga ta'alilat ne to sannan kuma daga Allah fa inna ma yassarnahu bil lisanika la'allahum yatadhakkarun dan su wa'astu kaga wadannan illoli ne zaka fitarwa na alqur'ani dalilin da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani to in ka zo kuma mustanbata a gurguje an gane ko mustanbata sifofin da za a istinbati ina fata an fahimta ta sifofin da za a istinbati sai ka iske duk suna sifa in ta zo ta alqur'ani akwai abin da za mu fahimta misali yanzu Allah ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum hujja ta zanku daga wajen ubangijinku kaga daga wajen Allah take to kaga wanda bai istidlali da wani abu da hankali ya bar alqur'ani yayi ne ya aikata banda don an sabkar da shi ne don ya kasance hujja wa anzalna ilaykum nuran mubina qur'ani haske ne ashe don ya zan haske gare mu gane inda zamu ba wai dan ai amfani da ayoyin alqur'ani ba ai tawilin su don su batar da mu ba dan haka Allah saukar da su ba kaga sai ka zanto ka fahimci illoli Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa abinna a cikin suratul zukhruf wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun shi alqur'ani dhikrun laka kai annabi sallallahu alaihi wasallam daukaka ne gare ka wa liqaumika da kuma al'ummaka kaga ashe Allah ya saukar da alqur'ani dan ya daukakawa ya daukaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya daukakar da al'ummarsa to shin muna kokarin mu yi aiki da shi dan mu samu wannan daukaka ko kwana muke yi tambaya ce ta farko sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam dalilin da ya safi kowa alqur'ani ne ya samu shi alqur'ani ce daukar da shi ashe sai ka gane qur'ani shine ke daukakarwa ba daukakar da shi ake yi ba amma yanzu da yawa daga cikin musulmi suka gane a su ne za su daukakar da daraja alqur'ani kenan ma Allah kamar daraja Allah bata kai wani wuri bane kai zaka daukaka ta ko ko a Allah bai da daraja sai ka zo ne zaka daukakar da daraja domin qur'ani magana Allah ce in ka ce ka daukakar da qur'ani kamar ka daukakar da Allah ne kenan kamar Allah bai da daraja ko ko zaka kara ma Allah subhanahu wataala daraja alhaliku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da fikuwa dalilin daukakar sa shine mi shine alqur'ani la dhikrul laka lokacin da bai da alqur'ani shi ba annabin Allah bane wa in kunta min qablihi lamin alghafilin alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada har wani yi tunanin cewa shi zai daukakar da alqur'ani a'a kai hadimin alqur'ani ne in kai ma qur'ani hidima to sai Allah ya daukaka ka amma ka ce a kai zaka daukaka daraja alqur'ani ko kafi alqur'ani wannan ƙarya ne la dhikrul laka wa liqaumika wa sawfa tusalun ashe Allah ya saukar da qur'ani dan ya daukakar da mu in mun yi aiki da qur'ani min bisharuddan Allah subhanahu wa ta'ala sannan a ƙarshe saboda lokaci ya dan ai fara musumura malamai suke cewa duk abin da yake da alaka da alqur'ani qur'ani zai daukakar da shi kaga manzo wane ne fi kowa cikin malaiku malaika jibrilu to dalilin shi saboda shi ya sabka da alqur'ani da ba shi ya sabka da alqur'ani ba da ma shi ke sabka da wahayi da qur'ani ba shi ya zo da shi ba da bai zan shugaban malaiku ba wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bi bihi ar-ruhul amin cikin mutane wane ne fi kowa daraja to Allah ya saukar mishi da alqur'ani inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima anzalallah cikin al'umma wata al'umma ce tafi koci al'umma to saboda an saukar mata da alqur'ani ita ce ummatul qur'an kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas sahabbai wa dami sahabbai ne suka fi ko dami sahabbai saboda qur'anin ya fara sauka ne a gare su wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu hidimar da sun kai qur'ani shi suka fi ko dami sahabbai a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai fi kowa makaranta alqur'ani hadisi na sayyidina Uthman radiyallahu an khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama cikin sahih al-bukhari cikin al'umma sama bayan ita ce tafi kowace al'umma to wanda yayi ma alqur'ani hidima ya karatu ya karanta su don Allah ya fi kowa idan aka je aka yaki aka kashe mutane idan za a fara sawa cikin kabri in za a hada mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wai yake gabatarwa sai ka ji ce ayyuhum aktharu akhdhan lilqur'an wani ne firqu da alqur'ani ba ana fi karanta shi sai ya shiga ba dan a nuna maka wanda yake da alqur'ani ko ina a cikin limanci yin za a sallawa ake sawa ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah duk dake wancan lokaci ana rufin karatun da kuma sanin hukumce hukuncin sa wani dare ne fi ko wani dare a duniya to dan saboda qur'ani cikin ta fara sauka inna anzalnahu fi laylatil qadr ko ba haka nan bane wani wata ne fi ko wani wata saboda mi saboda qur'ani cikin shi fara sauka shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin nasi wa bayinatan min alhuda wal furqan wace takarda ce tafi ko wace takarda daraja wadda an rubuta alqur'ani da ita dan ita ce tafi ko wace daraja wani allo ne fi ko wani allo daraja a duniya lauhil mahfuz saboda qur'ani da cikin shi bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz babu abinda zai samu alaka da alqur'ani bai kasance shine gaba ba shekaru da qur'ani ya safka guda 23 na alqur'ani su ne suka fi ko wadanne shekaru kima da daraja a duniya babu irin su dan haka zaka fahimta wani gari ne fi ko wani gari daraja mallan da nawa ne da na Madina to Qur'ani akwai Makki wa Madani ko ba haka nan bane akwai malami a Najeriya akwai hakuri kadan ana kiran sa Kala Rawi yace to ai alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai rayu a Najeriya ba yace da ya rayu a Najeriya zaka sau a Kano zaka ji ta suda sudan ta Kanawiyya tin da ya rayu a Sokoto zaka ji Sokotiyya tin da ya rayu a Borno Barnawiyya tin amma Makkiyya tun Madaniyya tun Makka da Madina sun fi ko ina daraja saboda alqur'ani nan ne ya sauka to dan haka ya kamata mu gane cewa duk abin da yake da alaka da alqur'ani shine abin da fi komai kima da daraja kenan wato ya kamata mu san muhimmancin alqur'ani kuma mu nemi hanyoyin karatun alqur'ani kuma mu kyautata niyyar mu wajen karatun alqur'ani wanda duk harafin shi in zaka karanta kana da lada man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha duk duniya babu littafin da adda wannan in ba alqur'ani ba kuma ma abuta alqur'ani cikin hadisi sune ahlullah ma abuta na kunna Allah subhanahu wataala kaman na yan Allah yan gatan Allah idan masu hadisi an ce yawma nad'u kullu unasin bi imamihim shugaban su manzo sallallahu alaihi wa sallam to su masu alqur'ani qur'ani dai shiga gabare su kuma su ne yan gatan Allah subhanahu wataala dan haka dai a takaice larabci ya samu daraja ne wani yare ne fi ko ne yare larabci inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun in mun ce zamu kama lissafa su ba mu san lokacin da zamu kare ba to ƴan uwa musulmi lokacin da mu yayi muna halinsa muna cikin alwasail wal ahdaf mun shigo cikin alqur'ani ba mu taba sunna ba ba mu taba fiqhu ba da usulul fiqhi kuma mu taba da awazuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba zamu bar su sati mai zuwa in Allah ya kai mu da in mun yi su a takeice sai mu dauko maudu'in mu na karshe wanda muke tunanin shine zai zama tun na karshe a wannan shekara na wato alhaqa'iq wal musammayat in kuma wanga maudu'in ya cinye na karshe sai zama to shi alhaqa'iq wal musammayat in akwai rayuwa sati na saman sama za a yi shi da izinin Allah dan uwa ku yi hakuri mun ci lokaci mai yawa nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman tudi Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk
assalamu alaikum ƴan uwa masu kallon mu da saurare ya nan muka kawo ƙarshen wannan shiri bi idinillahi ta'ala sai Allah ya kai mu sati mai zuwa karfe 9 zuwa 10 na safe a gidan wannan talabijin da radio mai albarka na gonfere muna wa ƴan uwa masu aiki da duka da su malam Allah ya saka muku da alkhairi gaban gida Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani kuma ba mu iko amfani da abin da aka gaya mana da alkhairi
amin
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته